أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن فرن شكي نغسكي ده حدوة ده إخوانا طالبين إلمي na wannan unguwa da ake cewa 6 October ko 6 October da larabci a wannan ƙasa ta Masar a wannan lokaci mai albarka kuma a wannan yanayi da muke ciki na sanyi kamar yadda sanarwa ta gabata ziyara ce muka kawo ƴan uwa ta mu gaisa sannan kuma mu ba wa juna mu shawarwari da za su amfani mu a rayuwarmu duniya da lahira. Na farko dai alhamdulillahi mafi rinjaye mu ko dukan mu zan ce musulmi ne mu su ya kamata a ce mun yi taƙayyudi da abubuwan da zai amfanar da mu a addininmu da rayuwarmu don ta inganta. Ina muku fatan alkhairi a matsayinku na ɗalibai da addu'a Allah ya ba ku nasara akan abin da ya kawo ku. Allah ya sauƙaƙe muku duk wani abu mai wahala kuma duk abin da yake na ɓacin rai ne ko na damuwa Allah ya yi muku kuma Allah ya sa ku amfanar da al'ummarku a dukkan ilmummukan da kuka karanta bayan kun koma gidajenku. Allah maɗaukin sarki kuma ya sa wannan haɗuwa tamu ta zama alheri ne kuma rabuwar ma ta zama alheri ne. Kasancewa taron kamar an ce mun na mata ne a da so zan fi mai da hankali da maganganu na akan iyaye na mata ba laifi zan shigar da maza tunda sun zo wurin amma zan yi ta magana ne akan iyaye na mata da yawa su ma mazan ya shafe su. Wannan kenan. Abu na biyu bayan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma addu'a da muka yi wa junan mu ta alkhairi zan taba wasu abubuwa ne kamar haka. Abu na farko ina so ne magana akan muhimmancin wato kamewa ga ƴa mace musulma. Muhimmancin kamewa ga ƴa mace musulma me yasa na zaɓi wannan ya zama shine na farko saboda iyayenku sun yadda da ku ne suka rabo ku da gidajenku da ƴan uwanku da danginku da komai naku suka kawo ku wannan ƙasa ba uwa ba uba ku zo ku kama gida ku zauna saboda sun yadda da tarbiyyar da suka yi muku kuma suna tsammanin za ku kiyaye wannan tarbiyya din insha Allah tabaraka wa ta'ala. So al-iffa wato ana nufin tsare mutunci da kame kai da tsarkake kai yana da tasiri kwarai da gaske a rayuwar mutum musulmi yake ko kafiri. Dole ne mu sani cewa ita falala da ɗaukaka da kuke gani ba a samunta wato sai an yi da gaske. Duk wacce take so ta zama wata ta gina gidanta a samu tsarkakakken gida mai tarihi mai kyau to tun yanzu ne ya kamata ta inganta rayuwarta ta mutunta kanta ta kare darajar iyayenta da addininta. Kuma sifa ce wacce take ta fili duk mutum mai kamewa namiji yake ko mace to sifa ne na fili wanda yake na zahiri ana iya ganewa da wanda kuma baya kamewa shi ma ana iya ganewa. Addinin musulunci ya yi ta ƙoƙarin yi mana bayani ko in ce shari'ar musulunci ta yi ta ƙoƙarin yi mana bayani dare da rana a hanyoyin da za mu bi mu kare mutuncinmu. Shi yasa aka haramta alfahsha. Al'adun ce alfahsha shi ne jami'ul ma'asiya dukkan wani sabon Allah abinda mutum zai iya saba wa Ubangiji haramun ne ya aikata shi don me don a kare mutunci shi yasa aka haramta yin alfahsha. Aka ainihin wato shar'anta ma uquba ga wanda yake aikata ita alfasha din ga wanda ya ƙetare hukunci da dokokin Allah wanda bai wadatu da halal ba ya tsallaka ya shiga cikin haram, duk wacce bata kame kanta ba ko wanda bai kame kansa ba, to kaman bai wadatu da halal din da Allah ya wadata shi da shi ba, ya tsallaka wato ya shiga cikin haram. Dan kare mutuncin mu, shi yasa shari'a ta shar'anta mana da mazan da matan mu kiyaye ganinmu da zai kai mu ga halaka, kuma ganin nan ko ganin mace ko ganin wani abu da za ka iya kalla a cikin ɗakinka ko a cikin wayarka, ko kuma ganin wani abu da za ka iya yi a titi wanda yake Allah baya so. Akwai abin da Allah ya ce mu gani, ya yarda. Akwai wanda ya ce kar mu gani, baya so. Aka yi magana wa maza, aka yi magana wa mata. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum. Allah ya ce a gaya wa mu'minai su kiyaye ganinsu, kar su ga abin da Allah ya haramta musu, haka kuma su kiyaye ainihin wato farjojinsu, kada a je a yi zina. Ayat tana magana akan abubuwa guda biyu, kiyaye gani da kiyaye al'aura, da waɗannan ne malamai suke cewa ɗan adam yake samun mutunci. Idan Allah ya jarrabe ka da lalata waɗannan abubuwan guda biyu, to ka cuci ƴaƴanka da jikokinka da tattaɓa kunnenka wallahi. Aka ce kuma a gaya wa mata wa ƙullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ko illa li bu'ulatihinna wa abaihinna aw izwa qabshi. A gaya wa su ma mata su kiyaye kamar yadda aka gaya wa maza, su ma su kiyaye ganin su, kuma su kiyaye al'auransu da farjojinsu. Wannan shi ne fi tsarki a gare su. In kun lura ayoyin da suka zo suna ayar da sosa magana, sai suke mumini, kenan mumini ne mai bin wannan umarnin. Wanda ba shi da imani, to da zai bi ba kenan, zai wulakanta kansa ya tozarta ainihin wato kansa, ya tozartar da addininsa, kuma daga baya ya zo ya gaji rayuwa ta wulakanci da kaskanci, kuma ya fada cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato umarci su iyayenmu mata wato su rinka kasancewa masu mu'amala da hijabi suna rufe jikinsu. Me yasa? Saboda ita mace fitina ce ya yi, ita mace fitina ce. In an ce fitina, abin da yake za ta iya fitinar wani, za ta iya jarabar wani, wani zai iya shiga fitina a tattare da ita. Ita shi hijabi ko rufe jiki mutunci ne ya yi. Yanzu mu ma maza ai Allah ya halatta mana mu bayyana wani abu, amma za ku ga sai ku ga mutum ya rufe jikinsa saboda ya zama yana da kima, saboda ya zama yana da daraja. To ballanta na mace, malamai suka ce duk abin da yake yana da tsada, yana da daraja, to ɓoye shi ake. Duk abin da yake da kima, yake da daraja, ɓoye shi ake. Ba a barinsa a wulakance, ba a barinsa a tozarce. Yanzu ko nama mutum ya je kasuwa zai siya, idan ya je sai ya samu wanda aka rufe shi aka lullube shi. Haka ita ma mace wanda ta ballaga zan da kanta ta ainihin kibin dokar Allah, lokaci ne za ki gama, kuma duniya tana ɗaukan tarihinki, za ki gadar wa 'ya'yanki wannan tarihin, da iyayenki kuma su ma za ki gadar musu da wannan tarihi. Sannan kuma ba ke kaɗai ba ce ba mace, akwai mata masu yawan gaske, wasu sun fi ki kimfi wasu da sauransu. So ashe shi rufe jiki da kare mutunci ɗin nan, wannan wani abu ne wanda yake na aƙida ce ta musulunci, sannan kuma addini ne da mace za ta bauta wa ubangijinta tabaraka wa ta'ala da wannan. Sannan kuma da wannan ne za ta ainihin wato a fitar da kanta daga cikin dukkan wani abu na tuhuma, don akan iya tuhumci mutum gaskiya, a tuhumce shi a rinka ganin cewa shi muttaham ne, wato ana zarginsa da kaza da kaza. Amma in mace ta zama mai kare kanta ne, to insha Allah ta'ala za ta zama ta kubuta daga tuhuma. Kuma shi mai tsiya ko wanda yake shedanci, duk shedancinsa duk tsiyar da yake yi, yana son kuma abu mai tsarki, yana son abu wanda yake wato ingantacce. Ana ba da labari sai ku ga ɗan giya ko mashayin giya ko barawo ko mazinaci sai ya rinka ce ai ni matata wallahi alhamdulillah mai sa hijabi ne, mai zuwa islamiya ne, mai kaza. Ya san cewar wannan barnar da yake yi ba abu ne mai kyau ba. Wata mata tana ba mu labari cewa mai gidanta mutum ne mai ta'adi, mutum ne mai neman mata, mutum ne wanda yake kazami ba ya da kamewa kwata-kwata. Allah kuma ya jarrabe shi da mata, ya jarrabe shi da mata, ‘ya’ya mata. Ta ce malam kaka ga yadda yake tsananta wa ‘ya’yansa matan nan, ba sa fita zance, ba sa fita unguwa, amma shi kuma kullum babu ranar banza da ba zai je ta'adi ko ya barna ba. To ashe ya san abin da yake ba daidai ba ne, amma kuma ya bari, wato ya bar shaidan ya yi wasa da ainihin tunaninsa, har ma ya je fada cikin abin da yake na barna ne, kuma shi baya so nasa su zo su fada. Shi ya sa musulunci har yanzu sun kare mutunci, ya umarci mace ta zauna a gidanta, ta lazimci gida, saboda idan ta fita za ta zamanto urdani lin nazar, wato sa ido ga wasu, kuma aka ce namiji shi kuma ya je ɗauke mata nauyin hidindimu, abincin da za ta ci, mas'uliya ta rayuwa, hidindimun kai ta asibiti da ɗaukar nauyinta gaba ɗaya. Ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, ku zauna a gidajenku ku tabbata kada ku rinka fita fita irin ta jahiliya, ba fitar aka hana ba gaba ɗaya. Duk matar da za ta fita ta saba wa Allah, fitar da yake babu sutura ta musulunci, to wannan tabarrujul jahiliya ne, wato fita ne na lokacin jahiliya wanda shari'ar musulunci ta hana. Allah tabaraka ta'ala wata ayar ya faɗa, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka, ka gaya wa ‘ya’yanka, ka gaya wa matan muminai, kun shiga ciki kenan, ku yi ƙasa ƙasa da jilbab ɗinku, ku sauke lulluɓinku ya yi ƙasa, wannan shi ne ya fi kusa don a gane ku, kada a cutar da ku. Fala yuzain, ba za a cutar da ku ba, Allah ya kasance mai gafara ne mai jin ƙai. Ɗalibai suna rayuwa a wannan ƙasa wadda al’adarmu ta sha bamban da su, addininmu iri ɗaya ne amma al’adunmu sun sha bamban da su, kuma kowaɗanne mutane da irin al’adunsu. Yanzu idan kun lura mu mazanmu muna ta saka hula da riga mai mata aiki, su ba za ku ga sun saka riga sun mata aiki ba, su ba san wannan hular mai nauyi da wani kwarin abin nan da za a sa, ba san da ita ba, kawai ga kayan da suke sa, ko ba haka ba ne ba. Wataƙila muna sa ka babban riga, amma nan za ka gama rayuwarka duk shekarun da za ka yi ba za ka taɓa ganin wani musulmi wai ya ɗinga babban riga ba, bal ma wani gani yake almubazzaranci ne. Wata rana a Madina a makaranta haka, mun zo makaranta sai na sako babban riga na yi shigar gida, na saka babban riga na sa hula na shigo aji, sai wani abokina wani Muhammad ɗan Madina ne sai ce ya shi haza Abdallah, ya shi haza, na ce libasu na haza, ya ce haza haram, ya ce kai haram, ya ce haza tabdir, Allah ya kula wala tubadir tabdira, ya ce ka saka riga ɗaya a ciki ka ƙara wata gada da ƙanko wata ƙatuwa ka daɗa yaɓa, ya ce wannan tabdir ne, haza tabdir wala tubadir tabdira. Sai na ce Allah ya taimake ni a lokacin, na ce wannan abayar da limaman haramin Makka da Madina suke ɗorawa su ma ai akan wata riga suke sa ta, ita ma almubazzaranci. La hadi adatuna, na ce hadi aidar adatuna, al'adar ku. To dangane da kayan su na mata, in kun lura na sha faɗa ina maimaitawa, ba irin suturan mu ba ce gaskiya, na faɗin wannan don saboda kada wata ɗaliba saboda ta zo karatu ta ce bari ta kwafin ɗabi'ar waɗannan mutanen, ba daidai ba ne, kuskure ne wallahi. Kar ku manta da tarbiyyar da iyayen ku suke mu, kuma ki yi shigar da in kin sauka a Najeriya za ki iya sauka a airport a haka. Kar wata ta kuskure ta bar suturar ta musulunci ta kamewa da kiyayewa ta zo ta ɗauki wata al'ada wacce take ba daidai ba ne ba gaskiya. Yanzu ko mu nan a nan ɗalibai maza ai suna sa ƙananan kaya suna mu'amalolinsu da wayar sauransu, amma idan wani ya je Najeriya kuma dole bai sai ya je masallacin Juma'a ko masallacin gwada da irin wannan shigan ba, kawai dai kowa ya san rayuwa ce ta ɗalibta tunda haka ake a ƙasar bayan da za ka yi da sauransu, amma ku lamarinku ya sha bamban tunda ku mata ne, jikinku al'aura ne, to ya kamata ku kiyaye. Ina gaya muku wannan ne wallahi saboda ku yi wa 'ya'yanku shimfiɗa, kuma wallahi ku yi wa kanku mutunci, kar ku yarda ku yaudari kanku a shekara 4 ko 5 ko 6 da za ku yi. Ku ga Allah amma alhamdulillah duk da haka akwai saniti a cikin tsarinsu. Yanzu su duk inda ba masariya take ba za a yadda ka ga kirjinta ba ka ga wuyanta ba za ka gani ba, ni da iya yadda na gani sannan zai wahala ka ga sun fidda hannunsu nan gudun da sansu. Amma muka je Najeriya ka gani arha kyauta yana cikin tabarruci, za su samu tsatsun kaya tabbas, za su saka wando, za su saka riga matsatsi, ana sawa da sauransu. Amma kuma masha Allah tabarakallah. Abu na biyu, duk da yanda ake ganin su suna saka wannan ƙananan kaya, amma kuma sun fi kare mutuncinsu sama da yadda matan mu a gida suke barin mutuncinsu. Dan mun a iya abin da muka gani iya binciken da muka yi da wahala kaga suna kama junansu suna runguman juna mace da namiji, ko kaga wani yana wani abu na rashin kyautawa ko na makamancin wannan. Ya zo ma cewa idan mutum ya gane wani yana neman yar uwarsa ko yana binta ko yana neman ya lalata da ita, kisa suke a nan gurin haka aka faɗa. Amma mu fa mu yanzu a ƙofar gida ma yarinya za ta zo kaga tana haɗe da saurayi, tana rashin kirki, ga kayan hijabin an saka amma ga rashin tsoron Allah. To kaga idan can sun zirma a al'adarsu sun yi wani abu na kuskure, to za mu ajiye musu, amma kuma sai mu ɗauki iffa ɗinsu. Yanzu ko a mota ne za ka ga mutum ya zo ya zauna kusa da mace mai irin wannan, zai wahala ya yi mata wasa ko ya yi mata magana. Mun fa da mutum ya ganta ya zai yi ƙoƙari ya bi ta ya mata magana. A nan ake ba ni labari cikin abin da hali marasa kyau, wani ma zuwa ya yi tunda ba zai iya yi da 'yan Masarawan ba, amma ya nemi matar wani. Mutum ya nemi matar wani, matar ɗalibi ya zo da matarsa, wani ya je ya nemi matar, ya nemi lambar wayarta yana chatting da ita. Mijin kuma ya ɗauka yana ya mai da shi kamar shi mace ce, sai da ya zo ya kama shi. Ka duba rashin mutunci da rashin tarbiya. Amma nan ko hauka kake ba ka isa kai musu wannan abu ba. To kaga a nan gurin ko babu komai wallahi sun yi ƙoƙari, ni a wajena sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. Za ka gan su ga su nan gani amma fa ba za su taɓa kuma ko magana banza ba ka isa kai musu ba. Amma mu fa so dan Allah iyaye na mata mu ɗauki wannan tarbiyyar ba wai dan akan kanku ma, ƴaƴanku da za ku haifa nan gaba, ƴaƴanku da za ku haifa nan gaba, ku ruwa mana asiri, kar ku bar mana mummunan tarihi. Idan yarinya ɗaya ta lalace a cikin ku, aka je aka kai tarihin nan gida aka ce ana kaza ana kaza, to kun haramta wa yara miliyan waɗanda iyayen suke da daman su ba su daman su su yi karatu ana wallahi ba su bari su zo ba, ba su bari su zo ba. Na fara muhadara nan na gaya muku cewa iyayen ku sun yadda da ku ne suka sako ku ka taho nan gurin, dan wallahi a irin yadda ake ciki, yanayin da ake ciki, wallahi mutum ba zai kuskura ya saki ɗansa ya fita ya tafi wata ƙasa da ta je shekaru baya ganinsa wai da sunan yana karatun boko ko karatun addini ba. So kada ku ci amana yayanku. An ba ni labari a ɗaya daga cikin wani ɗalibi na yake fitawa a Najeriya, ɗaya daga cikin jami'o'inmu a arewa, wani ya zo ya tura 'ya'yansa suka je suna karatu 'yan mata, yana sake musu kuɗi ya je kama musu gida mai tsada wannan jiha. Abin mamaki sai suka je suka gayyato samari kuma suka mai da gidan gidan karuwai da yaya da ƙanwa. Karamar take cewa take yi wayar nasiha cewa gaskiya ba daidai ba ne wannan kuskure ne. Yaron da yake zuwa gidan take dafa masa abinci yake tsayar a gidan shi yazo yake gaya mu ya ce wallahi malam haka muke zuwa mu je mu ci arziki. Ubansu ya turo musu kuɗi a account yaje ya ci abinci kyauta ya ci na rana da daddare a banzan bazara. Wace talatin annabi ba ta ba talaka sadaka ba ta komai ba da sauransu. To kin ga anan gurin a gida su din ma suke, amma wataƙila a wata jiha kin ga wannan ai ta ce amana ubanta an kama miki gida kin je kin kama kin ɗauko saurayi matashi. Sai na ce masa to ai ya kamata ka gaya abokinka da yake wannan tsere je aure, ce ce ai har abada, ya ce ba zai taɓa auren ta ba. To daman illan namiji kenan, lokacin da mace ta bari namiji ilalata ta, to wallahi har abada in dai ba wato wata sa'a aka ji ba, to wallahi mazan da suke barna da mata ba sa auren su. Ya cuce ki, ya yaudare ki, ya ci amanar ki, kuma wallahi ba zai aure ki ba, ya cuci ƴaƴanki, ya cuci jikokinki, kuma ya jefa miki baƙin ciki da ƴaƴanki har abada. Wani yaro ana ba da labari ya yi ta rashin kunya da rashin mutunci ko rashin sani ya kamata a wani wuri, sai ya yi wani rashin kunya. Wata rana sai shi wanda ya mai rashin kunya ya ce, wannan kan ba ɗan wance ba ce? Sai aka ce ya ɗan wance ce. Yana da kyau ku ji wannan kissan don ku ɗauke ta a matsayin izina, wannan kan ba ɗan wance ba ne? Sai aka ce eh, ƙwarai kuwa ɗan wancin. Sai ya kira shi ya ce zo. Da ya zo sai ya ce, ka je ka gaya wa mahaifiyarka ta tuna shekara kaza a lokaci kaza, shekara kaza lokaci kaza, ta tuna lokacin da muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza da ita. Ai yaron nan sai ya faɗi, ai tsugunawa ya yi kawai, saboda an ba shi bayanin abinda uwarsa ta yi lokacin tana yarinta, kuma tsautsayi ya sa ya zo ya yi rashin kunya wa farkan da ya tsaya da uwarsa. Ya ce, ka je ka gaya uwarka kaza kaza ta san wane a lokacin da muka yi kaza muka yi kaza da ita, ka je ka gaya mata. Daga nan yaron nan ya zama musulmin ƙwarai. To ya ga ayyanka masa bakin cikin da ba zai iya kwashewa ba. To na ba ku wannan kisa ne don misali, mutum yakan iya daina abu ba wai don wani abu ba, a'a, saboda mai ya kare a bayansa. Ba wacce za ta so ta ga ta jefa ƴarta cikin bakin ciki, ta jefa wato ƴaƴanta cikin tashin hankali da damuwa. Wannan kenan. Riwaya ta zo daga Nana Aisha, tana ba da labari irin yadda suke da kamewa. Ina ba mu misali ne na kamewa na matan muminai. Ta ce, kanar rukubanu ya murruna bina wannan hannu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, matafiya sukan zo su wuce ta inda muke muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ta ce, muhrimatun, wato mun saka ihrami. Ta ce, idan faida hazu bina, idan suka zo ta inda muke shikenan, sai mu sauke jilbab din, mu sauke mayafinmu, mu sauke abin da yake rurrufe kawukan mu tun daga kanmu har ƙasa gabaki ɗaya. Idan fa idza jawazuna kashafnahu, idan suka wuce sai kuma mu bude fuskokinmu, mu bude ainihin wato mu cire mu ɗage wannan hijabin. Imamu Ahmad da Imamu Abu Dawud da Ibn Majah da Darqutni da Imamu Bayhaqi suka rawaito wannan hadisin. Kenan wannan ya nuna suna da kamewa, suna rufe mutuncinsu, suna kare mutuncinsu. Kada wata ɗaliba da sunan ta zo karatun boko ta je ta wulaƙanta kanta a aji tana bayyana adanta. Allah ce, wala yubdina zinatahunna, kada ku rinƙa bayyana adanku mata. Allah ya mutunta ku, Allah ya kimanta ku, ku yi karatunku ku gama lafiya, ku koma cikin mutunci, iyayenku su ji daɗi, ku samu mazaje masu kima masu daraja. Nana Aisha ta sake cewa, عند الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن دنا. عند الله سبحانه وتعالى ما انا ما تاسل اللي بيجي كنسو يتشي شققن مروضهن تشي ده الله سبحانه وتعالى هجابنا والله باسو ده يعني باسو ده هجاب زوا سكي واتو مرد ما يفنسو كو انشي labulayensu ko kuma zanin da suke ɗaurewa na ƙugunsu ko gyalansu suke ta tsattsagawa suna lulluɓa shi. Faktamarna biha, suna lulluɓa kawukan. Hadisin Imam Bukhari ne ya rawaito shi. So a nan gurin, ya ku ƴan uwana, shi musulmi da ka sani, da namiji da mace, akwai hijabi a kansa, akwai kare kai a kai. Yanzu mu ma maza, ai an hana mu zo mai sallah. Manzo Allah ya ce, kada namiji ya zo ya yi sallah, walaysa ala atiqihi minhu shay, babu komai a kafadarka, saboda kana ga daran kai namiji ne, ai ba sai ka lulluɓe jikinka ba sai ka zo ba riga ka zo ka yi sallah, haramun ne. Yanzu namiji bai halatta ya zo ya sa gajeren wando da bai lulluɓe gwiwarsa ba, ya fita ya yawo ko ya je masallaci ko kuma ya zauna ko na makamancin wannan ba. Dole sai ya sa abin da ya rufe iya gwiwarsa, don gwiwarsa al'aura ne. Ashe wannan hijab ne am wanda ya shafi maza ya kuma shafi ainihin wato mata. Ita mace kulluha aura illa al-wajhayn wal kaffayn, ko illa al-wajhi wal kaffayn, kamar yadda malamai suka faɗa. Shi yasa aka faranta ku kiyaye jikinku, kada ku bari wani abu na mutuncin ku ya tabo. Kuma wannan yakan sa mutum ya samu falala mai yawa. Na farko dai mutuncin ki zai kubuta a idan mutane, dan alhijabu aka ce hirasatun ne shar'iyya na hibzil arab, wato wani kango, wani shinge ne na shari'a da zai tsare maka mutuncinka, ya kare maka darajarka, sannan ya shirye ka da dukkan wato shakka, sannan kuma alama ne tsarkin zuciya. Insha Allahu ta'ala ana kyautata can wanda ta kame kanta, to alamar zuciyarta ma kamammiya ne. Sannan kuma yana cikin makarimul akhlaq, kyawawan ɗabi'u wanda musulunci ya karantar da mu. Sannan kuma kamewa ne, wato alama ne akan kekina cikin afifat, in an ce afifat wato matan da suke kamammu masu tsare jikinsu. Sannan kuma an kori dukkan wani shaidani, ba a ba wani shaidani dama ya zo ya ta'addanci ba. Iya yanda kika watsar da mutuncinki, iya yanda kika ba da dama wa mutanen banza fajirai su yi kokarin gwadaki ko kuma ainihin neman yin alaka mara kyau da ke. Abu na biyu wanda zai taimaka wa iyayenmu mata da mazan ma gaba ɗaya wajen kamewa, shine mu nisanci keɓanta da maza a wurin da babu kowa sai su sai ku. Alkhalwa bil mar'a, kada wata ƴa ta kuskura wani dalili ya sa ta rinka keɓanta da wani namiji, musamman a irin wannan yanayi da kuke cikin fito karatu, akwai hadari. Manzo Allah ya ce lokacin da mace ta zama daga ita sai namiji a wuri guda ba kowa, to kana salisu huma shaytan, na ukun su fa wallahi shaytan ne, haramun ne. Ma khala rajulun bimra'a illa kana shaytanu salisu huma, haka annabi ya ce. Idan mutane suka rayu akan karantarwa ta shari'ar musulunci, to za su rayu rayuwa hayatun karima, rayuwa mai karamci, kuma hayatun fadila, rayuwa mai falala. Za su zamanto a araduhum, wato masuna, mutuncin su a kiyaye yake. Sannan za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali, sannan za su samu wato zuciya mai ainihin wato zaman lafiya, ba mai tashin hankali ba. Yayin da mutane suka rungumi jahilci ko rayuwa ta jahilai, suka ce irin wannan rayuwa za su yi, rayuwa ta kafirai, irin wannan rayuwa za su yi, suka watsar da ta'alimin dinin Islami, to sun miƙa kansu zuwa ga azabar Allah da fushin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, da kuma wulakantuwa duniya da lahira. Sannan uwa uba kuma Allah madaukin sarki ba kyalewa zai yi ba, lalle sai ya yi azaba ko mutum zai gamu da damari da halaki. Akwai abubuwan da suke faruwa a wayan wannan zamani, wato na makaru ko ince makircin mata, dalibai suke faruwa wanda ba dalibai ba. Na yadda idan mace ta ga dama za ta iya lalacewa, ko da a gaban uwarta take wallahi tabbas, ko a gaban ubanta take za ta iya lalacewa. Shi ma yaro in ya ga dama zai iya lalacewa, ko a gaban uwarsa ko a gaban ubansa. Amma dai abinda muke faɗa shi ne kullum mutum ya kokari ya yi gaskiya a cikin sha'aninsa, idan yana so ya ga gaskiya a rayuwarsa. Kun ganmu nan duk gaba ɗayan mahaifanmu aka yi da iyayenmu, wallahi inda iyayenmu ba su kula da mutunci ba, to da ba mu zama haka ba. To me yasa ke ba za ki yi wa kanki shiri mai kyau da za ki yi wa ‘ya’yanki shimfiɗa mai daɗi da bayan shekara 40 da su yi miki addu’a ba? Wani yaro ya bugo mun waya na tambaya ne, yana cewa akramakallahu, na haddace Alƙur'ani, na yi karatun boko, ni malami ne na Islamiyya a unguwarmu, amma na tambayi mahaifiyata ina babana yake, tunda na yi wayo ban taɓa ganin ubana ba, kuma ba a taɓa ce min ga kanin babana ko yayan babana ba, kuma ba a taɓa ce min ga inda ƙauyen ubana yake ba. Nayi matan nan ta ƙi ta gaya min malam, kuma ni yanzu malami ne mai haddacin Ƙur'ani mai karantarwa, kawai kira na ake da sunan wani kawuna ko da sunan wani ɗan uwa. Daga ƙarshe yace sai wani maƙocinsu ya zo ya same shi, yace kaga wani, na ji labarin abin da ke faruwa, da kai da mahaifiyarka akan kaza, ina so in shaida maka cewa ka yi haƙuri baka da uba, duk inda mahaifiyarka za ta yi bata isa ta ce ga babanka ba. Me ya faru? Ta yi yarinta, lokacin da ta yi yarinta ba ta kame kanta ba, zuwa ta yi a zagaye-zagayensa na mata da abubuwansu, aka je aka same ka, daga baya shirya ta zo mata, kuma ka tambayi wannan mutumin da yake auren mahaifiyarka, ka tambaye shi, zai gaya ma shi ubanka ne ko ba ubanka ba ne, shi ya sani. Yanzu dan Allah wannan uwar bata cuci ɗanta ba, wannan uwar dan Allah bata cuci ɗanta ba, iyaye na mata, wato zanannan da kuke gani da lalata kai ko in ce zubar da mutuncin kan nan da kuke gani, wato duka yana da illa gare mu da mu da mazan da matan, amma wallahi a ɓangaren mata ya fi muni. Ya ce na rasa yadda zan yi, yanzu zuwa zai mata Allah isa, zuwa zai sa ta a gaba ya ce me yasa kika yi, kuma idan nono ya fito daga hantsar dabba za a iya mai da shi, yanzu wannan abin da ta yi ya za ta yi, ba yanda za ta yi. So dan Allah iyaye na mata, a rinƙa yi ana tunani, kada mutum ya yarda ya ba da dama, kana da daraja, kana da mutunci, kana da kima, kai mutum ne mai tsada. Kama ya laifi yanzu daidai kun ku ɗalibai, akwai wanda sun yi karatun sun gama amma sun yi wasanni sun koma gida Najeriya, kuma labari ya zo cewa duk wanda ya zo neman ta sai a ce karka nemi wanci, ta yi wasanni ai ta bi maka, wallahi suna nan sun gagara a ruwa, wallahi na san da yawa daga cikinsu, kuma hakan tana faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba wallahi. So kuma duk abin da mutum zai yi wallahi yana kan idan duniya, komai za ka yi, in kana ganin iyayenka ba su sani ba, ƙawayenka za su fallasa ka, waya za a buga a faɗa a ce ai ga abin da wance take yi, ku kiyaye. Da haka ake samun daga cikin mata ko a gida ma, mace takan iya fita ta ce ta tafi makaranta ko ta ce ta tafi masallaci ma, amma wallahi ba makaranta ta tafi ba, ba masallacin ta tafi ba. Akwai kyautun da muka samu, yarinya ce ubanta yake kai ta jami'a da kansa da mota saboda tsabar kishinsa da kishinta, ashe idan ta zo a Jakarta tana tafiya da wasu kayayyaki na tsiya, za ta tafi da hijabi da niqabi har yana jan ƙasa, akwai kayan ta a jaka, akwai kayan kwalliya, akwai kayan make-up da ake yi, akwai kayan shafe-shafe da kayan ƙanshi da sauransu. Yana fita za ta tafi common room, da ya sauke ta a bakin gida ta tafi common room, ta zai can da kaya, kuma wani ya zo ya ɗauke ta, ta masa ƙarya ya ba ta kuɗin abinci, ta ce tana da lafiya ba ta lafiya, abokanai su zo su ɗauke ta mazaje su tafi da ita su je su yi abin da za su yi da ita, sannan su zo su wullar da ita su dawo da ita. Miskini ubanta kuma ya zo da mota ya parking ya rada ɗaukar ta, ashe wani mai gadi a jami'ar ya kula da ita, ya san lokacin da yake shigowa da ita suna gaisawa, kuma ya san lokacin da ake zuwa a ɗauke ta a mota a fita da ita. Wata rana dai kun san mutane da tsoye gumi ya kasa hakura, yana tausayin mutumin da ya ce da Allah Alhaji ka yi hakuri fa, ya ce wai in ka tafi kan kana turo wani ne ya zo ya ɗauki yarinyar nan, ya ce ai ka gani nake zuwa kuma ni nake dawowa, sai ya ce to ka yi hakuri gaskiya yarinyar nan tana fita kuma akwai masu zuwa su ɗauke ta, kuma kayan da ka kawo ta ba da shi ake fita da ita shi ba, ya ce amma zan maka aiki in Allah ya sa da ranar da ka zo kana so to ka zo insha Allahu ta'ala za ka ga waye ke ɗaukan ta, ya ce to shikenan. Ya kawo ta ya ce kai fakin a can in ka dawo, kai fakin ya ce idan sun zo zan gaya maka lambar motar kuma nuna maka motar in ce ma ga ta gabe ta insha Allahu ranar tonan asiri yau mutubular sara'ir a duniya tana faruwa, duk da tsara'ira a duniya kafin lahira, sai gashi kuma ya ajiye ta ya koma ya zauna, sai gashi mai daukan kuma ya zo ya ɗauke ta. Alaikum salam. Ya bi shi da mota har inda suka je, ina suke zuwa, wani guri ake zuwa a je a yi ɓarna da ita, ta yaudar ubanta. Wannan a gida kenan, ba wacce ta zo wata ƙasa ba, a gida kenan. Ya je ya gansu, ya ganta, an ce mutumin nan faɗuwa ya paralyze ne kama shi, faɗuwa ya paralyze ne kama shi. Ya ce yanzu abin da za ki min kenan, yanzu sakayyar da za ki min kenan, makarantar da ba ta sake zuwa ba kenan. So da yawa akwai waɗanda suke yaudara su ce za mu je wuri kaza, mu je wuri kaza ba. Yanzu a nan a garin an gaya mana akwai ɗalibar da a jami'a take, amma ta Azhar ta je ta shiga, insha Allah ta fi shekara biyar a aji ɗaya, ta fi shekara biyar kuma a wannan take level 100 take, harka kurin take ta yi, kuma mace. Subhanallah al'azim, subhanallah al'azim. Ya lai kuma iyayen miskinai ba sa tambaya ma, tambaya ma ce yaya abinan sauransu, sai dai ai ta turo mata yan abubuwa, in ta sha iska ta ce a turo mata tiket ta je gida ta abinan sauransu, amma ajinta ɗaya, ajinta ɗaya. Daga cikin ana al'alaqat al-kharijiyya ghayr ad-dirasiyya, alaƙoƙi waɗanda suke na waje ba na karatu ba, wannan yaudara ce. Ubanki ya biya mai kudin registration, ko ya biya ma kudin registration, an biya ma kudin hostel, an biya ma kudin transportation, an biya ma kudin abinci, an biya ma kudin kaza, amma sai ki ga mace ta je tana kulla wasu alaƙoƙi waɗanda ba na karatu ba, ko ɗalibi ya je yana wasu alaƙoƙi wanda yake ba na karatu ba, na cin amanar iyaye, na cin amanar addini. Musamman mun sani yanzu cewa mata su yasu suna, akwai abubuwa da zamani ya kawo mata su yasu suna neman junansu. Wannan bala'i na lesbianism is rampant, ya zama ruwan dare a cikin iyayenmu mata. Kuma wato the most unfortunate part of it shine, wato akan fi amfani da ƙananan yara masu ƙarancin shekaru. Yanzu aka gama sakandare, an shiga jami'a, ko ma ana cikin sakandare, ana wannan ta'adi, ana wannan barna. Mace ta nemi mace al-musahaqa, wanda annabi ya yi fada a kai, ya yi tsinuwa a kai, ya yi la'anta a kai. Kinan bala'in ba wai fa zina kaɗai ba, a'a akwai ƙungiyoyi na mata suna neman ƴan uwansu mata. Akwai ƙawance na tsiya, ƙawance, ki ga mace ta maƙale miki kamar me. Duka wannan abun kar ku ɗauka wallahi tallahi zai ya wuce a banza ne, Allah yana kallonku, kuma wallahi Allah ba zai bari ba. Wata akwai wani kes da aka mun, ku yi haƙuri, ina ɗan ba ku experience don ku rinƙa sanin halin da muke ciki. Yarinya ne aka samu kes ɗin ta irin JS3 going to SS1, aji uku za ta shiga aji ɗaya na senior secondary school. Uwarta ta mutu, ta faɗa hannun kishiyar uwarta take riƙe da ita. Kishiyar uwar nan tata kawai sai ta mai da ita kamar mijinta, kamar matarta, ƙaramar yarinya. Sai take ce mata, ai ba sai kin wahala ma kin zo kin yi aure ba, ai yanzu aure wahala ne ai. Sai shi zaki je ki wani namiji ya zo ya aure ki, ta miki wahala, ki ta wani abinci kina tayowa, kina tara ƴaƴa, suna fitsari, gashi, wane ne hidimar gida ya zazzage ki, ya tara miki kaza, tsufa ya kama ki, wayewa da sauransu. Saboda ƴan rainin hankali ne mara mutunci ce, ita fa a ƙarƙashin ubar yarinyar take, ba take gaya mata wannan magana. Ga hanyar za ki samu kuɗi. Kawai sai ta shigar da yarinya wannan harkar, sai ta rinka ɗaukanta tana kai ta wajen manyan mata. Ana samun manyan mata, an nace manyan mata ba wai manya da daraja ba, manyan banza, manya na shirme. In an ce manya, wato waɗanda ga girma, a suna auren manyan maza, mazansu manyan mutane ne, ko kuma watakila masu matsayi ne a ƙasa, amma suna neman ƙananan 'yan mata. Duk lokacin da kuka ga babbar mace ghayr mutazayyina, ba mai addini ba, kuma tana alaka da ƙananan yara 'yan mata, to a sa ido a kanta. a yi bincike a kanta, ban ce kaza ba, amma dai wallahi a bincike ta. To wannan yana daga cikin masifun da suke damun mu a irin wannan zamani na adamul iffa, yadda mata suke rashin kamewa a ga mace da ɗakin ƴar uwarta, ƙawarta mace, su yi duk abin da za su yi. Na'am, ba ta je ta yi zina ba, ita ba mazinaciya ba ce ba, amma akwai zinan da suke yi da junansu su mata da sauransu. At the same time kuma su ma maza suna yi, namiji ya nemi mace shi ne, namiji ya nemi namiji. Na'am, shi ba mazinaci ba ne, amma kuma yana luwaɗi. Maza na neman maza, wanda yanzu shi ne ya zama mana ruwan dare shi ma. Aiki yau idan ka zo nema, wallahi azimu a wasu wuraren aiki, in ka zo neman aiki wallahi sai a taya ka da wannan tsiyar. Kuma manyan mutane waɗanda ake ganin manyan mutane, manya na izo na zahiri haka, ba wai manya wajen Allah ba, za ka ga su ne suke irin wannan abin. Aiki za a baka, a admission za a baka, sai a nemi a yi alaƙa da kai. So mu dawo kan abin da ya shafi harkar su mata ɗin. Yanzu saboda masifar ta yaɗu har ta gidajenmu, ba a makarantu kaɗai ba. Damu wannan a makaranta, ba na mantawa sama da shekara goma sha. Wallahi da Sheikh Ja'far rahimahullahu ta'ala mun taɓa zuwa na raka shi wata lakca a wata makarantar mata, ba sai na faɗi sunan makarantar ba, a arewa ne makarantar mata ne, aka gayyace shi. Wallahi a gabana principal ɗin take faɗa sama da shekara goma sha, wallahi ta ce malam da Allah kai mana wa'azi akan mata su daina neman mata. Ta ce kaga makarantar nan a cike take da wannan abu. Yan yaran nan ƙanana da ke ganin su engineer da senior, kowa akwai mata da miji a cikinsu. Yar senior ita ce miji, yar junior ita ce kaza, ko yarinya tana zuwa da ɗan jakarta sai a je a tattarbe ta a karɓe ta. Shi kenan duk abin da namiji yake wa mace su ma za su je su yi mata, su koya mata tsiya kafin fa wato tana alfijirinta. Gari yana waye mata, an wayar mata kai da wannan shegiyar tsaba, wannan tsiya da sauransu. To ballantana yanzu subhanallah al'azim, ga wayoyi da ake da su, ga menene, ga menene, ga menene sauransu. So ya ku iyaye na mata, mu ji tsoron Allah, don Allah mu kare mutuncinmu, mu kare kawukanmu. Kuma kowanne ƙawaye ɗin nan da kuke gani, wannan gaba ta biyu kenan a cikin wannan babu. Kun ga ƙawaye, ba wai magana ƙawaye namiji ba, hatta ƙawaye mata ma ya kamata ki san da waye zaki, da waye zaki wannan ƙawance. Dan akwai ƙawayen matan ba na Allah bane, akwai ƙawaye mata kawalai, akwai ƙawaye mata waɗanda suke shedanu, waɗanda sharri ne a gaban su, ba wai ainihin wato alheri ba. A hankali a hankali za a zo a canja miki tunani, a nuna miki cewa ke baki waye ba, wayewa da sauransu. Wannan tasa kwanakin baya wata yarinya ta shiga fejinta na Facebook, ta fito da hotonta da komi, tana zagi-zagi, tana cewa ita ba ta ga amfanin aure ba. Yarinyar insha Allah ba ta wuce shekara 17 ba, in Allah ya sauya ba ta wuce wannan shekarun ba. Ta yi zagi-zagi, ta ce me amfanin aure? Ta ce a gaya mata a kare me ake cikin aure in ban da wahala ba, me yake cikin aure in ban da wahala ba, da ƙuntatawa mata, da takurawa mata, da jefa su cikin abin nan sauransu. Ta manta da aya, ta manta da hadisi, kuma ƴar musulmi ne. Ku je ku duba ƙarƙashin comment da aka yi ta yi na support da goyon baya da aka yi ta bata. Da yawa akwai matan da suna goyon bayanta, amma fa ita ɗin ta hanyar aure aka haife ta. To shi yasa yanzu ake samun wasu matan sai su kisa yi auren, ga shekarunsu na yin auren ya kai, amma ba za su yi auren ba, saboda mai suna da wasu hanyoyi da suke bi na biyan bukatunsu na ɗan adam. Ba sai sun yi wannan auren ba, ba sai sun je sun shiga cikin wahala ba, kuma ana sponsor ɗin sa, ana ɗaukar nauyin su. Wani ɗan uwa yake ban labari, yace ai wannan harkar malam, ya ji wani wa'azi da nayi, yace ai malam wannan harkar sai an dage da addu'a. Yace kuɗi ake samu sosai, kuɗi ake sakewa. Ƙungiyar mata da suke neman mata ƙungiya ce mai matsayi, ƙungiyar maza da suke neman maza ƙungiya ce mai matsayi. Ake funding ɗinta, ake sponsorin ɗinta, har courses ake, har seminars ake yi, kuɗaɗe ake bayarwa, alert ake ji sosai idan mutum yana cikin wannan ƙungiya ɗin. So dole ne mu mutane musulmi mu fito mu yi bayanin wannan bala'in da ke tunkara mu, ba don komai ba, don mu kare 'ya'yanmu, don mu kare darajar ainihin jikokinmu da tattaɓa kunnenmu. Za mu iya faɗuwa mu mutu, amma me muka bar wa 'ya'yanmu? wannan tanadi idan a yanzu ma ana ta fusganmu ana ta kokarin kwatarmu to yaya ƴaƴanmu yaya jikokinmu yaya kaza kaza din musoransu kudi ne da a bayar kuma yanzu duk abin da za a bada kudi kun san mutane suna da'a akan shi kamar yadda nake zaune ina nake ta muku wa'azi kun shiru kuna saurara na su ma haka suke zuwa mabarnatan suke tara su je su zaunar da su su ta musu bayani kuma su samu gamsuwa akan wannan bayanai da ainihin wato ake musu to Allah Allah dalibai duk wacce ta fahimci wata tana da irin alaka da irin wannan wato kungiyoyin to kattai alaka da ita kattai kawance da ita akwai yan secret society ma kuma matsafa wanda kuma harkar matan su ma kuma me tsafi suke da shi sauransu so da Allah a kiyaye kawance wanda take wato haramtaccen kawance wanda yake ba daidai bane ba sannan kuma yana daga cikin matsaloli waɗanda suke faruwa mata suna yaudara kansu wani lokacin sai mace ta ga saboda ai akwai abubuwa na zamani da za ta yi ba lallai bane a iya fahimta ba haka bane ba ai duk lokacin da kake ta dokar Allah to asirinka a tone yake wallahi asirinka a mai a tone yake gabar magana ta ta biyu shine me ya kawo ku nan me ya manufar zuwan ku nan abin da ya kawo ku wannan kasa mai albarka shine neman ilimi karatu ba laifi za ku iya zuwa ku je ku nemi karatu idan kun bi dokoki na shari'a za ku yi zaman lafiya da Allah idan kuma a neman karatunku duniyanci kuka yi ba ku bi dokar Allah ba to kun sani da ku da Ubangiji kuma yana kallon ku inna rabbaka labil mirsad akwai waɗanda suna ganin cewar ba sai sun tsaya sun yi itikani sun kyautata abin da ya kawo su ba zan bi daki-daki kusan duk karatuttukan da kuke zuwa kuke a nan gurin suna da muhimmanci kuma kamar dai suna da amfani ana kyautata zaton idan kun gama karatun nan kun koma gida za ku bayar da wata gudunmuwa Allah shi ne shaida muna so mu ga 'yan uwanmu mata musulmi ana damawa da su a cikin harkoki da ake na alheri na taimakon ƙasa na hidima wa ƙasa muna son wannan a aiki ne da mace za ta yi a wani abu ne za ta bude na sana'a ko na makamancin wannan dole mu so mu ga mata musulmi a ciki sun kwafe gurbin waɗanda ba musulmi ba to amma magana ta gaskiya akwai waɗanda wallahi tallahi ba san me ya kawo su ba ba abin da suke in banda cin abinci da bacci kurin in an zo jaraba a yi ta make-make a yi ta buge-buge mun sani akwai masu tarin karewa yau kin je can kin fadi yau kin je nan kin fadi yau kin je nan akwai uban da magajiya ya kawai ce kai ni na gaji da biyan kuɗin makarantar nan abin ya gagara abin ya ki karewa ga baki daya ya gagara ya ki karewa saboda faduwa take yi bacci garin nan dama ana bacci akwai bacci a garin nan kwarai da gaske ko mun baki da muke zuwa mun san cewa akwai bacci wani ya kira ni ya gani yace mallam ya naga ka dan canja ni ce ai dole in canja na ci ayaba mai kyau lafiya ya ga tuba ga bacci mallam za ka yi ta ji a iyayi da sauran ba wanda zai ma sallama ya tashe ka ana bacci sai na ce to kaga dalibin da ya kuskura ya yaudaru da wannan bacci wallahi ba shi babu abin kirki ko malamai suka ce yana daga cikin alamar mutuwar zuciyar dan adam shine yawan bacci a kashe dare rana ne a garin nan ni abin da na fahimta dare rana ne yawa ba dai kwana za a yi da daren nan ba kwanan sallah za a yi ba in an kwana ana karatu to za a jarabawa ne kwanan waya ne kowa da waya a hannunsa ana ta leke-leke ana chatting a shiga Facebook in an gama a tsallaka WhatsApp an gama a shiga Instagram a ce Telegram a ce wacece gram a shiga YouTube a shiga duniya dai ga ta nan dai sun shagaltar da mu da abubuwan da yawa wallahi a nan mutum sai ya kwana yana zaune a nan da wayar sai yana ta dariya ya slapping at screen wallahi tallahi yana da abokin hira sun ɗauki hankalinmu amma ba kwanan karatu muke ba to duk wacce ta zo ta zauna ta ɓata kanta lokaci ke yanzu ke ƴa mace lokacin ki gajere ne wallahi ya fi short